a cikin watan mayin da ya shude ne gwamnatin Kano Abba Kabiru Yusuf ya nada mai shari'a Faruk Lawan Adamu na babbar kotun Kano ya shugabanci kwamitin da ya kafa domin bincikar yadda gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta sarrafa kadarorin gwamnati yayin da aka nada mai shari'a Zuwaira Yusuf ita ma alkali a babbar kotun Kano ta jagoranci kwamitin bincike kan tarzomar siyasa da batun yara kanana a jihar Kano. Sai dai tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan Kano yana kalubalantar matakin nada alkalan biyu, yana mai cewa matakin ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya da sauran dokokin kasa. A zaman kotun na Alhamis din nan, alkalin kotun mai shari'a Simon Amobeda ya gamsu da hujjojin da lauyoyin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje suka baiwa kotun, kuma ya bada order cewa alkalan biyu su gaggauta sauka daga shugabancin kwamitocin guda biyu cikin sa'o'i 48. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu SAN ya yi ƙarin bayani dangane da umarnin kotun.
Wannan umarni ne da kotu ta bayar a kan cewa wayannan alkalai suna aiki da yayi na executive, saboda haka ba za su yi aikin alkali na executive ba. To bincike irin wannan abinda alkali ke cewa bincike ne wanda ya fada cikin harka ta bincike na bangaren zatarwa. So da alkali ba zai sharan zuwa wurin gwamna ba kan wannan aiki, sannan kuma ba zai zauna kotun da aka yi don shari'a al'umma ba ya saurari wannan bincike. Saboda haka abin da ke cewa shine idan har ba su sauka daga wannan makami ba R48, to hakika kada wato hukumar da take biyan albashin su JNJC da ta cigaba biyan albashi.
Kowace rawa ofishin babban jojin Kano zai taka dangane da wannan batu, Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ya ce.
Umarni ko ta bayar duk da shi ne chief joji, amma idan dukkan an ta kotun ta bada oda, wannan oda shi kansa dole wajibi shi ma chief jojin Najeriya ya bi, domin shi ma karkashin doka yake. Saboda haka abinda za su iya yi kawai shi ne idan ba wanda bai gamsu ba sai a fi.
Amma a cewar Baba Jibo Ibrahim, kakakin kotun nan Kano, sai ofishin babban jojin na Kano ya yi nazarin odar tukunna kana ya dauki mataki na gaba.
Mun ga wannan oda tana yau a kafar sadarwa ta zamani, muna tarkiki ko tawili akan ingancin ko kuma bayyanar fitar ita oda din bane. A'a, karbarta ce tukunna ba mai ba, shi ko in zaka bada wani hanzari sai an sada ka da ita wannan takarda, sannan kuma da akwai shugabanni sai a zauna a ga kuma menene abin da za a dauka na gaba, matakin gaba.
Mana sai kun zauna ma za ku tunanin a yi wa wannan umarni na kotu da yayya ko kuma akasin haka?
Fatsayinsu na masana doka kuma su ma alkalai ne, so kaga ba abu ne da zaka yanke shi ko kuma ka yi shi kai tsaye ba. Wannan abin da ai sai an gama tattaunawa tukuna, za a dauki mataki na gaba ne ko za a je ya da abin da aka faɗa illa iyaka.
Kamar idan na fahimce ka, idan kuka gama tattaunawa babu makawa dai za ku yi wancan umarni na kotu da yayya.
Wannan wani abu ne wanda ba za ka iya cewa eh ba, ba za ka iya cewa a'a ba, illa kawai har sai a matsayar da aka fitar.
Abin jira a gani dai shine ko alƙalan guda biyu za su sha bamban da ɗabi'ar da aka saba gani. Wasu 'yan siyasa na nunawa ga umarnin kotuna a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.